أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو منا سافير أسبر شرين دبيو دوات رمضان شكر دبو دلري هدو da 43 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 23 ga watan hudu shekarar 2022. Allah madaukin sarki ya kawo mu wannan safiya mai albarka dan ci gaba da muraja'ar littafin Allah mai girma, wanda muke cikin sura mai girma, wato suratul baqara, a cikin aya ta 233. Malam zai karanta mana, daga nan sai bayani ya biyo kamar yadda al'ada ta gudana. Malam, bismillah.
لمن أراد أن يكن وضاعه وعلى القول له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم استبدالا
Allah madaukin sarki yana cewa walwalidatu yurdina auladahunna walwalidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilain. Walwalidat, wato iyaye mata, yurdina auladahunna, lallai su shayar da ƴaƴansu, hawlaini kamilain, shekaru biyu cikakku, liman arada an yutimma ar-rida'a, ga wadda taso ya zama an cika shi mudda, wato lokacin ya shayarwa din. Wannan ayar za mu ga cewa Allah madaukin sarki ya ambace ta bayan ya yi mana bayani akan hukunce-hukunce da suka shafi aure, bayan an yi bayani akan hukunce-hukunce da suka shafi saki, to sai Allah madaukin sarki kuma yi bayani, yake bayani akan hukuncin shayarwa. Saboda muka duba cewa Qur'ani duk waɗannan hukunce-hukuncen da muke ganin su, dalla-dalla Allah madaukin sarki yake mana bayanin hukunce-hukuncen dan ya zama mun gane su. To nan wajen sai yake faɗar cewa iyaye mata su shayar da ƴaƴayensu haulaini, shekaru biyu kamilaini cikakku. Wai dan ma kada ya zama wato an ɗauka cewa misali shekara ɗaya da rabi ko shekara ɗaya da wata takwas ko shekara ɗaya da wani abu na waɗansu watannin. Shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa haulaini kamilain, wato shekaru biyu cikakku. Liman arada an yutimma ar-rida'a, amma wannan ga wanda ya zama ya yi nufin ya zama ya cika shi lokacin shayarwa. Malamai suna faɗa, suna cewa idan ya zama mace tana gidan mijinta, ya zama ta samu albarkar haihuwa, to wajibi ne ta shayar da wannan jaririn nata. ba ta da haƙƙin da za ta ce ita ba ta ba za ta shayar ba ko kuma sai an biya ta sannan za ta shayar a'a mutukar tana tare da mijinta wannan babu wata magana ba wai wani abu bane wanda ake nema a umarni ne na Allah madaukakin sarki yake cewa lallai iyaye mata su shayar da iyayensu kuma sannan tunda dai tana gidan mijin nata ba za ta nemi wani abu ba ƙari akan abinda wato al'ada ta gudana cewa yana yi mata ciyarwa shayarwa tufatarwa da sauransu waɗannan abubuwan idan dai yana ci gaba da gudanar da su yadda suka kamata to ba za ta nemi ƙarin wani abu akan cewa tana wannan shayarwar don haka tana da haƙƙi ya zama ta nemi wannan abun ba wannan magana ce wanda yake malamai sun yi ittifaki a kanta to sai kuma idan ya zama mace ya zama sun rabu da mijinta sai ya zama kuma da goyo ya batta ma'ana tana shayarwa to ita kuma yaya abin zai kasance kenan ita ma din umarni shine abin da yafi shine ya zama mahaifiyar yaro ita ce za ta shayar da wannan yaron kada a ce wato saboda sabani yayi gudana dan haka bar a zare yaro daga hannun mahaifiyarsa a neman masa wata wanda yake ita ce za ta shayar da shi matukar dai mahaifiyarsa za ta iya shayar da shi to abin da yafi kamata ya zama ta shayar da shi koda sun rabu da baban yaron amma kuma a nan wajen akwai hukunci wanda yake zai biyo baya ba kamar wancan wanda yake ita mahaifiya tana wato tare da mijin ba a'a idan ya zama sun rabu wannan akwai wato hukuncin da zai biyo baya to kafin mu zo wannan hukuncin tunda ayar za ta ambaci wannan hukuncin sai Allah madaukakin sarki yake faɗa yake cewa wato muddar yayi zamanin da ake ci ana shayar da yaro tsawon lokacin da ake shayar da yaro ƙarshe wato maximum kenan wanda yafi kowanne yawa shine shekara biyu ma'ana wata 24 wannan shine lokacin shayarwa wannan liman arada an yi timar raza'a wanda yayi wanda ta yi nufin ko wanda ya yi nufin ya zama ya cika lokaci na shayarwa shine ake yi wa wannan bayanin amma babu wata matsala idan ya zama ana ganin cewa yaron ya wadatu daga shayarwa ya zama an yaye shi karanci daga shekara biyu din wannan babu wata matsala ba wai dole bane sai an kai shekaru biyu din a'a illa iyaka kawai wato muddar da tafi yawa ita ce ya zama an yi shekaru biyu din kada ya zama an gota su wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna to idan ya zama mace ba ta tare da mijinta to mijin shine wa 'ala al-mawludi lahu mijin wajibi ne a kansa rizquhunna ya zama yana ciyar da su yana shayar da su da abin da suke bukata abubuwan da suke bukata ma'ana mahaifiyar da kuma wanda take shayarwa din duk wani abu da yake bukata yaron haƙƙin har yanzu akan mijin yake bai sauka ba an gane ko saboda haka in misali abinci ne take bukata zai sai mata abinci saboda me ta samu ta shayar da wannan yaron ta ci gaba da wannan shayarwar ko tana bukatar wani abu kulawa kamar a ce misali magani ko wani abu mai kama da haka wanda yake zai yi tasiri akan yaron idan ya zama bata samu wannan ba to wannan wajibi ne nasa ya zama ya bata wannan kulawa din shine Allah madaukakin sarki yake cewa alal mauludi lahu wato mijin nata wanda aka yi masa haihuwar shi wajibi ne a kansa rizquhunna ya zama ya ciyar da su ya ba su abin da yake wato abincin da zai ishe kamar yadda mutane suka saba wa kiswatuhunna sannan kuma abin da za su sa a jikinsu su tufatar da jikinsu da shi wannan ma wajibi ne akan mijin ya zama ya sama musu wannan dan haka ba zai kyale su ba ko ya kyale mahaifiya da ɗanta ya zama shi kenan ba ruwansa baya shiga sha'aninta baya kula su saboda wai an bata saboda an rabu a rabuwar har yanzu da akwai haƙƙi na ita wannan matar akan shi wannan mijin dole ne sai ya yi wannan abin idan kuwa ba haka ba ya tabbatar cewa ya saba wa Allah madaukakin sarki dan haka duk wani abu da za a yi na ɗawainiya na yaro wannan mijin nata shine yake da wannan haƙƙi na ƙawainiya din. Misali za a samu misali ana neman irin diapers din pampers ko wani abu mai kama da haka wanda yake yaro zai amfani da shi, ko kuma yaron watakila ya dan kai wani munzalin da zai dan fara cin wani abu na marmari, kamar a ce misali ana bashi Cerelac ko wani abu mai kama da irin wannan, to mijin har yanzu koda ba ta tare da matar shi yake da haƙƙi ya zama ya bada wato waɗannan kayan da za a yi amfani da su, shine mai ɗawainiyar wannan. To abinda Allah madaukin sarki yake faɗa kenan, dan haka abincinsu da abinda za ta tufatar da jikinsu da shi wannan akan uba yake, babu daga kafa akan wannan. La tukallafu nafsun illa wus'aha, ba a ɗora wa rai sai abinda za ta iya, ma'ana sai abinda yake daidai iya iya wata, dan haka ba za a matsanta wa mutum ba kamar yadda zai zo a gaba, wato cewa daidai ruwa daidai kurji, dan haka ba za a matsanta wa mutum yayi abin da yake yafi karfinsa ba, kamar yadda ita ma mahaifiyar ba za a matsanta mata ta yi abin da yake fiye da karfinta ba, kowa daidai gwargwadon iko illa iyaka kawai kyautatawar da zamantakewar da aka yi a baya. La tubarra walidatun bi waladiha, ba daidai bane a cutar da mahaifiya saboda tana riƙon ɗansa, mana ba a cutar da mahaifiya saboda a lokacin da take wato shayarwa, wato ko kuma ya zama ita ta cutar da shi kamar yadda wato zai zo shi ma wannan ɗin, ya zama misali mutum ya cutar da mahaifiya, ya ce misali bari ya kwace ɗansa, wannan yana faruwa sosai saboda an rabu, an samu rabuwa sai ya zama wato duk wani irin cin mutunci kamar ba a taba zama ba, kamar da dai ba a taba soyayya a juna ba, sai kaga cewa ana yin waɗansu abubuwan ma da zafin zuciya da zafin rai, ai kokari ya zama an kwace yar ko dan daga hannunta, ita kuma watakila zuciyarta tana son dan ko yar ya zama ta zauna a wajenta, amma saboda a cutar da ita ana ganin cewa wannan ce hanyar da za a zama an huce haushi a kanta, sai ya zama an kwace wannan ba ta da yadda za ta yi, ita ba za ta iya kaiwa kotu ba saboda wannan ma jele ne kuma aiki ne wanda yake mai wahala, a yi ta zuwa a yi ta wannan kai komo ɗin ba za ta iya wannan ba, to sai ya zama an cutar da ita saboda wannan. Allah madaukin sarki yake cewa kada a saki ya zama an cutar da mahaifiya a kan ɗanta, ya zama an yi mata abin da yake zai cutar da zuciyarta, ya zama an jefa rayuwarta cikin tashin hankali saboda kawai wai an samu rabuwa. Rabuwar aure baya jawo ya zama an yi al'amura waɗanda yake sun fita daga hankali, sun fita daga wato shari'a, shari'a ba ta yadda da wannan. Wala mauludu lahu bi waladihi, haka shi ma mijin bai kamata a cutar da shi saboda ana riƙon ɗansa ba, ya zama misali ita uwar da take riƙe da ɗan ko take riƙe da ƴar ta riƙe yi wa ɗan ko ƴar azaba, tana ganin cewa kamar huce haushi za ta yi a kan wancan, wanda wannan dama da wuya a samu irin wannan, da wuya a samu, amma za a iya samun ya zama sakaci cikin kula ko reno ɗin, ko kuma ya zama tana ɗora musu aikin da yake yafi ƙarfinsu, kamar misali ta riƙa ba su tallan wani abu wanda yake zai za su je su yi ne, suna yin wannan abin su dawo, wannan akan samu irin wannan, to wannan ba daidai ba ne musamman idan ana yi ne don ya zama an huce haushi a kan shi baban nasa kasancewar misali an samu rabuwar aure, wannan ba daidai ba ne la ta ɓangaren uwa wala ta ɓangaren uba, kada wani a ce ya cuci ɗaya daga cikinsu. Fa in arada fisalan wa anil warithi mithlu dhalik, yawa, sannan idan ya zama uban baya nan amma kuma akwai wani wanda yake shi ne magajin nasa, wani ya gaje shi kamar a ce babban ɗa ko wani abu mai kama da irin wannan, sai ya zama mutuwa ya yi kuma ya bar matar tasa tana shayarwa, to wanda zai zama a matsayin shi uban a cikin magada shi kuma sai ya zama shi ne ya karɓi ɗawainiyar kula da wannan jaririn har ya zama an rene shi. Ina fatan an fahimta. Sai ya zama shi ne shi kuma ya ɗauki ya jibinci wannan ta yadda zai zama dai ba a bar ita mahaifiya cikin wahala ba, yadda zai zama an bata haƙinta da yadda zai zama kuma an bata kulawa har ita ma ta zama ta yayi wannan yaron fa ina arada tu salan idan ya zama da uwa da uba suka yi nufin ya zama an yayi wannan yaron an taradin cikin yarjejeniya minhuma daga gare su ya zama sun yi yarjejeniya cewa ya kamata wannan yaron fa ya kai lokacin da za a yi masa za a yayi ya kamata a yayi shi ya zama akwai yarjejeniya tsakanin su wata shawarin da kuma tattaunawa da juna neman shawarar juna ya zama ma'ana akwai tattaunawa akwai shawara tsakanin su biyun mace da miji din da miji din kada wani yayi gaba gadin kansa ya zama shi da kansa zai zama ya yayi a'a ya zama yayewar da za a yi wa yaro akwai yarjejeniya tsakanin su akwai tattaunawa akwai shawara da ta gudana tsakanin su biyun haka Allah madaukin sarki ya tsara fala junaha alaihima yake cewa idan ya zama suka yi nufin ya zama an yaye shi musamman ma idan ya zama bai kai wannan shekaru biyu din ba ana garin cewa yaron ya data zai iya wadatuwa daga wato abinnan daga mahaifiyarsa zai iya cin abinci ya zama sun tattauna sun yi yarjejeniya sun shawarta a junansu yake cewa fala junaha alaihima babu matsala babu laifi a tsakanin daga gare su wato a gare su ya zama sun aikata haka din wa in aradtum an tastarbi'u auladakum to wannan an gama hukunce hukuncen da suke sun shafi tsakanin mata da miji mata da miji din idan ya zama akwai igiyar aure ko kuma idan ya zama babu igiyar aure amma kuma akwai da da ake shayarwa wato tsakanin su to idan ya zama kuma ba mata da miji din bane in aradtum an tastarbi'u auladakum idan kuka yi nufin ya zama kun nemi wata da za ta shayar da ƴaƴayenku fala junaha alaikum to wannan ma babu matsala babu laifi ya zama an samu wata matar ta shayar da wannan jaririn da yake bukatar shayarwa wannan ma babu matsala na san mu a wato zamantakewar mu al'umar mu ba mu cika sabawa da irin wannan ba amma za mu ga cewa larabawa da yawa a cikin al'amarinsu za mu ga cewa suna kai yaransu shayarwa wadda take shayarwa ba ita ce mahaifiyar ba za mu ga cewa har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu ga cewa wadda ta shayar da shi kuwai ba ko ita ta shayar da shi ba mahaifiyarsa ba ce kenan ko don haka shi ya sa ya zama yana da waɗanda yake sun yi shayarwa tare kamar Hamza ibn Abdulmuttalib babbansa ne amma ita dai wannan Fuwaiba din ita ce ta shayar da shi shi ma dan haka Hamza dan Abdulmuttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ta bangaren shayarwa ta bangaren shayarwa na fata an gari an gane saboda haka su larabawa sun saba da wannan cewa mahaifiyar da ta haifi yaro zai iya kasancewa ba ita ce za ta shayar da shi ba da yawa a cikin larabawa za mu samu a cikin akwai irin wannan daga nan kuma wadda ta rene shi ta yi ci gaba da renansa ita cewa Halimatu Sa'adiyya ko ita ce ita kuma ta rene shi saboda haka wannan ita ce abinda shi ne abinda Allah madaukin sarki yake mana bayani idan ya zama aka samu wata wadda yake za ta shayar da wannan yaron tare kuma kuka yadda cewa za ta shayar din to babu matsala babu laifi ya zama an samu wanda yake za ta wato shayar da shi din idza sallamtum idan ya zama kun bayar da ma ataitum wato abin da yake haƙi a kanku bil ma'ruf cikin wato dadin rai mata mana ya zama wato ku bada abin da yake za ku bayar wato cikin dadin rai ta yadda zai zama ma an ba an biya lai wato ya zama akwai la'ada kenan a bata lada abinda Allah madaukin sarki yake nufi kenan idan wannan wadda take za ta shayar din ta ce amma ba za ta shayarwa ba sai an bata la'ada aka yarjejeniya cewa ga la'adar da za a bata din to wannan babu laifi Allah madaukin sarki yake cewa shi ma babu matsala za a iya wato ya zama an yi wannan wattaqullah abinda da yake ne muhimmanci shine duk abinda za ku yi ya zama akwai tsoron Allah a ciki ku kiyaye Allah kada ya zama kun yi wasa da dokokinsa wa'alamu sannan ku sani annallaha bima ta'maluna basir, Allah madaukakin sarki abinda kuke aikatawa yana gani, dan haka abinda yake gani kuma zai muku hisabi idan ya zama kun saba masa akai, idan ya zama kuma kun yi masa biyayya zai muku zai ba ku sakamako mai kyau akan wannan abin. Wannan shine a takaice abinda Allah madaukakin sarki yake mana bayani akan mahaifiya idan ya zama tana wato shayar da danta, kuma ya zama misali tana tare da mijinta, ko kuma ya zama bata tare da mijinta, ko kuma ya zama sun dauki hayar wata wanda ita ce za ta zama ta yi wannan shayarwa. Na'am. Na'am, Allah madaukakin sarki yana cewa wallazina yatawaffawna minkum, waɗanda suke sun rasu daga cikin ku wato mazaje kenan, waye zaruna azwajan kuma suka bar matan su yatarabbasna bi anfusihinna, to su matan za su zauna su jira da kawunan nasu arba'ata ashhurin wa ashra, za su yi wata hudu da kwana goma a matsayin idda ta wato ta wafati ta rasuwa wadda wata ake kiranta takaba. Fa idza balagna ajalahunna, idan ya zama sun kai wato lokacin wato iddar tasu ta kare, ma'ana sun yi wannan wata hudu din da kwana goma, fala junaha alaikum, to babu laifi a gare ku fi ma fa'alna fi anfusihinna, wato abubuwan da za su aikata a kawunan nasu bil ma'ruf, idan ya zama bai keta haddi na shari'a ba. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah madaukakin sarki duk abinda kuke aikatawa masani ne akan wannan abinda kuke aikatawa din. Wannan ayar kuma shi ma dai wani hukunci ne da yake ya shafi iyaye mata wanda suka samu kansu a wani yanayi, wato shine hukunci na takaba. Shi yasa muka ce wannan karatukan da zamu yi a wannan azumin ya shafi iyayen mu mata da yawa, saboda haka suna da mahimmanci sosai ya zama an saurare su, an ji su, kuma an dube su da idan basira. To shine Allah madaukakin sarki yake faɗa, yake cewa duk wanda ya zama Allah madaukakin sarki ya dauke mijinta, ya zama rai yayi halinsa, to iddar da za ta yi masa ba irin waccan bace wanda yake an sake ta, ita ma tana da wata idda daban, shine wata hudu da kwana goma kamar yadda malamai suke faɗa. Ita takaba wanda yake ake kiranta idda ta takaba, shine abinda asali takaba take nufi shine ya zama an ki, ma'ana ya zama ba a aikata wani abu ba, waɗansu abubuwa ya zama an daina aikata su, keɓantattun abubuwa a daina aikata su a wani lokaci wanda yake shi ma keɓantacce, wannan abinda ake nufi da takaba kenan. Wanda yake hukuncinsa tunda Allah madaukakin sarki ya ambace shi yanzu a littafinsa, wajibi ne, babu wata mace wanda yake idan dai musulma ce wanda mijinta zai rasu ya zama ta ki masa takaba, wannan ta yi laifi a wurin Allah madaukakin sarki. Wato yin takaba ga wato miji wajibi ne, saboda faɗin Allah madaukakin sarki ya tarabbasna bi anfusihinna, wato su jira su yi takaba da kawunansu arba'ata ashhurin wa ashra, wata hudu da kwana goma, wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa miji kadai ake wannan, miji ake wannan takaba din ta wata hudu da kwana goma, wanda yake ba mijin ba mijinki ba, idan ya zama dan uwa ne ya rasu ko baba ne ya rasu, to wannan za a yi masa takaba, amma shi ya kuna kai. Ina fatan an fahimta, takabar kwana uku kawai ake yi, ba a yin wata hudu da kwana goma sai miji kadai. Shi yasa zamu ga cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wato ƴan uwa akwai wata daga cikin su da dan uwanta ya rasu aka zo aka bata labari shine sai ta yi masa ta kaba ta kwana uku daga nan sai ta ce a kawo turare ta shafa a kwana na uku ta kawo aka kawo turare ta shafa take cewa ita ba wai buƙatar shafa turare ne take buƙata ba amma dai ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk macen da ta kasance ta yi imani da Allah da ranar lahira to bai halatta gare ta tai ta kaba ga wani ba fiye da kwana uku wato sama da kwana uku sai dai ga mijinta kadai shine za ta yi masa ta kabar wata hudu da kwana goma wannan shine abinda wato ma abinda aka fada me isa ake yin ta kaba na farko suke cewa saboda dai umarni ne na Allah madaukin sarki idan ya zama kin bi umarnin Allah madaukin sarki kin bauta masa kenan dan haka kina da lada akan wannan na biyu saboda a nuna cewa zamantakewar aure fa ba wasa bace dan haka abu ne wanda yake babba wannan rabuwar da kuka yi sai ya zama an samu ƙari ma akan duk raguwar idda da ake yi sai ya zama an ce wata hudu da kwana goma babu iddar da ake yi fiye da wannan wanda yake tafi wannan dadewa sannan kuma dan a nuna irin girma da wato miji yake da shi a wajen matarsa shi yasa sai ya zama an bashi waɗannan kwana goma kwana abin nan wata hudu din da kwana goma sai ya zama kuma an kare kiyaye wato haƙƙinsa a wannan wata hudu da kwana goma har yanzu akwai haƙƙinsa kenan akan matarsa abin da ake nufi kenan sannan kuma wannan takabar za ta sa wato makusanta su ƴan uwan mijin ya zama sun ji daɗi cewa lallai an kimanta nasu an girmama nasu to wannan ma zai sa ya zama wato sun abin nan sannan kuma abu na ƙarshe shine ya zama ta hada ta kaba din da kuma iddar tata idan ma da akwai wani abu zai bayyana a wata hudu da kwana goma din in misali a ce akwai juna biyu tsakaninsu wata hudu da kwana goma za ta isa ta bayyana zai isa ya bayyana wato cewa akwai wannan abu saboda haka kaga kenan wato iddar tata tana nan to wane ne ya wajaba a gare shi yayi wannan takabar shin kowace mace ce ya wajaba ta yi takaba shine aka ce ya wajaba takaba akan duk wata mace wanda ya zama wato an tare ne ko ba a tare ba matukar an daura aure koda yau misali aka daura aure kamar yadda yanzu yake faruwa sai ya zama dauran auren an yi shi a wani gari mijin lokacin da suke dawowa sai ya zama rai yayi halinsa ko sun yi hadari ko wani abu mai kama da haka to wannan matar da aka daura musu aure za ta yi masa takaba ta wata hudu da kwana goma saboda matarsa ce a shari'ance wannan koda a ce ba a tare ba amma za ta yi masa wannan takaba ta wata hudu da kwana goma sannan kuma idan mutum ya zama ya saki matarsa amma saki wanda da akwai kome a cikin wannan sakin saki daya saki biyu sai ya zama bata gama iddar ta ba amma mijinta ya rasu to wannan iddar za ta juye sai ta koma ta kaba daga wannan ranar koda a ce gobe za ta fita daga iddar tata iddar ta kare sai ya zama mijin nata kuma ya rasu yau to shikenan daga wannan ranar kuma za ta fara kidaya sai ta yi wata hudu da kwana goma sannan daga nan ne ta fita daga takabar tata iddar tata ta kare ina fatan an fahimci wannan yauwa saboda haka mace idan ya zama sakin da miji ya yi mata na mai kome ne to wannan ma za ta yi wa mijin nata idan ya rasu a lokacin tana cikin idda ba ta riga ta fita daga wannan iddar ba sannan idan ya zama misali wanda ya zama sun tare da ita ko kuma ya zama an sake ta saki wanda yake na kume kome ya zama abin nan saki ne kome to waɗannan gaba ɗaya tunda wani ba zai iya shigowa a lokacin iddar ba dan haka har yanzu suna ƙarƙashin igiyar auren wannan mijin shi yasa aka ce wato za su yi masa takaba din menene sharadi na takaba din na farko kamar yadda malamai suke faɗa ya zama wannan takabar da za a yi a idda ta rasuwa ce rasuwar an tabbatar cewa an samu rasuwar ko kuma a hukunci ne aka ce an samu rasuwa din me kenan ake nufi da a hukunci ake nufin an samu rasuwa, kamar a ce mijin ya bata, ya bata an neme shi sama da ƙasa, kuma an jira wannan shekarun wanda ake ganin cewa shekara wajen kusan hudu, wannan cewa bai dawo ba, babu labarinsa, duk inda ake zaton cewa za a nemi labarinsa ba a same shi ba, an jira wannan shekarun. An gane ko? To wannan za ta yi masa takaba ne, takaba za ta yi masa, ba idda za ta yi ba. An gane ko? Kawai dai abinda sai kuma idan ya zama an samu labarin cewa ya mutu din, sai aka samu labarin daga baya cewa gashi nan ya mutu, ashe tintin ya mutu ma, ita babu wani abu da yake kanta daga lokacin da ta samu labarin mutuwar tasa, daga lokacin ita kuma za ta fara takabarta ta. Ina fatan an fahimta. Misali, a ce ya tafi, sai tafiyar da ya shi ya rasu a wannan tafiyar tasa, ke kuma kina gida ba ki sani ba, sai zama sai bayan shekara ɗaya ma sannan kika samu labarin cewa ya rasu. Ai kin ga cewa ai lokacin takaba din ta kare, ko ba haka bane a yadda tunani yake? To takabar zaki fara ta ne daga lokacin da labari ya iso miki, ma'ana ki dauka cewa a lokacin ne ya rasu kenan, ba wai tun kafin shekara ɗaya ya rasu ba. Haka ake yi. Ina fatan an fahimta. Saboda haka labarin a lokacin da kika samu labarin, a lokacin ne takabar take gudana. Sannan kuma ana yin takaba ne idan ya zama, wato ya zama ita wadda za ta yi takaba ɗin matar wannan mamacin ne. Wata wadda yake ba matarsa ba, ba za ta yi masa takaba ba. Idan sannan kuma ya zama an ɗaura aure, aure kuma wanda yake ingantacce, ba aure wanda yake da akwai shubha a ciki ba, to idan aka samu waɗannan, to shi ne ake yin takaba. Wannan su ne sharuɗin. Lokacin da ake Allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin cewa wata huɗu ne da kwana goma, don haka idan aka cika kwana goma, sai an cika har kwana goman gaba ɗayansu, ba wai a na kwana na goman ba sannan za a ce abin nan sannan takaba take ƙarewa, a'a takaba tana ƙarewa wata huɗu da kwana goma cikakku. Don haka dare na goma sha ɗaya a lokacin ne za a ce misali an fita daga takaba ɗin. Sewa mace guda ɗaya wace ce wadda take ɗauke da juna biyu a lokacin da mijinta ya rasu, ita wannan hukuncinta daban yake, ita ba za ta yi wannan la'akari da wata huɗu da kwana goma ba, a'a ita za ta yi la'akari da sauke nauyin da take tare da shi. Duk lokacin da ta sauke nauyin da yake tare da shi, ta gama takabata ta ƙare, iddata ta ƙare, komai nata ya ƙare. Ina fatan an fahimta. Misali, a ce tana wata na tara mijin nata ya rasu, kaga ana tunanin cewa ko yau ko gobe za ta haife wannan ɗan nata, to tana haife ɗan nata ko da gobe ne, shi ya rasu yau, gobe sai zama ta sauke wannan nauyin nata, to ta gama takabarta. An fahimta? Ta gama takabarta. Kamar yadda idan da za a ce misali ya rasu ne a lokacin tana ɗauke da nauyin bai kai wata ɗaya ba ma, to kin ga za ta zauna kusan wata tara kenan, takabar ita ce wannan wata tara ɗin, har sai ta sauke wannan nauyin sannan a lokacin shi kenan. Ina fatan wannan ai akwai sauki ko ana fahimta? Yawwa, saboda haka ita kaɗai ce takabar ta take bambanta a cikin matan da suke ƙarƙashin igiyar auren mazansu. Me takaba, me take nisanta? Tana nisantar waɗansu abubuwa kamar yadda malamai suke bayani. Abu babba wanda yake nisanta shi ne turare. Ba za ta shafa turare ba, saboda turare yana nuna wato ana cikin walwala kenan, ana cikin abin nan, wanda wannan kuma yanayin ba irin wannan yanayin ba ne da za ta dinga nuna wannan. Shi yasa aka ce ta nisanci turare. Amma akwai malamai kamar Ibn Baz da Ibn Uthaymeen, Allah ya rahamce su, sai suke cewa amma za ta iya amfani da sabulu ko da yana da ɗan ƙanshi, za ta iya amfani da shampo ko da shampo ɗin yana da wato ƙanshi, za ta iya amfani da shi saboda ta gyara kanta ko da ta yi wani abu mai kama da haka. Idan ya zama kuma ita 'yar kasuwa ce, kuma tana sai da turare fa ya za ta yi kenan shin za ta bar sai da turaren ko kuma yaya abun yake kasancewa saboda mun sani cewa mai sai da turare duk yadda zaka kai ka je ka dawo sai an ji kanshin turare tare da shi ko ba haka bane yanzu mata watakila suna yin irin ciniki na turaren wuta ko wani abu mai kama da haka to irin wannan dole ne zaka ji cewa akwai wannan kanshin shin sai a hana ta wannan kasuwancin nata saboda tana cikin ta kaba malamai suka ce a ba za a hana ta ba illa iyaka kawai kai iya iya wata ta yadda zai zama wannan bai shafi jikinta ba amma za ta iya ci gaba da saida waɗannan kayayyakin nata ko da kayan kanshi ne take siyarwa a lokacin da take ta kaba tunda ba wanda zai hana ta siye da siyarwa ta kaba ba za ta hana siye da siyarwa ba za ki iya siye da siyarwa a lokacin da kike ta kaba saboda ya zama kin rufa wa kanki asiri ka kin yi gobe kwai ado chaba ado wanda za a ga mutun a ce wannan ya chaba ado wannan ma malamai suka ce wannan mace ta yi nisance shi a lokacin da take cikin ta kaba ba za ta chaba ado a karan kanta a jikinta ba ba za ta chaba ado a kayan da za ta sa ba saboda haka ba za ta sa lalle ba kamar yadda suke faɗa saboda lalle yana nuna cewa ado ne ga mace lalle ado ne ga mace saboda haka ba za ta yi lalle ba haka duk wani abu wanda yake zai nuna cewa misali za ta tira wani abu na jikinta kamar a ce misali ta sa jambaki ko ta sa Aisha do ko wani abu mai kama da irin wannan duk ba za ta sa ba saboda wannan yana nuna cewa misali ta yi wani abu na wanda yake na abun nan na kwalliya ke duk wani abu wanda zai nuna kwalliya sai aka ce ta nisance shi a lokacin da take cikin ta kaba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai nana Ummu Salama Allah ya kara mata yarda take cewa wata yarta wato wata mace kai ta zo sai take kawo masa take koka masa cewa Essa yarta kai ita matar mijinta ya rasu gashi kuma tana ciwon ido shin za mu iya sa mata kwalli saboda ya zama ta dan samu sauki akan ciwon ido da take fama da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za a sa ba saboda kwalli alamu ne da suke nuna misali kwalliya kayan kwalliya ne ko kayan kwalliya ne saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za ta yi ba ai a jahiliya ba haka kuke ba a lokacin jahiliya kukan zauna shekara daya mace ba ta ganin ruwa ma baya taba jikinta za ta zauna cikin kazantar kayan da suka fi kowanne kazantar in ta fito wari take yi komai da yake tara ba wari yake taya za a idan kawai an ce ku wata hudu da kwana goma kuma ma an saukake muku waɗansu abubuwan an ce za ku iya yin su yanzu kuma za a zo a ce misali za ta yi kwalliya banda wannan banda kwalliya a'a ta bar wannan kwalliya din sai daga baya ta zo ta yi saboda haka ba za ta sa irin wannan ba ba za ta sa jamfarce ba ba za ta sa jambaki ba ba za ta sa duk wani abu wanda yake zai nuna cewa akwai kwalliya ba ba za ta yi lalle ba duk waɗannan abubuwan ba za ta yi su ba sannan kuma kaya ma waɗanda suke nuna cewa wato kwalliyar an wuce haddi kai ko wadanne iri ne za ta iya sawa kamar yadda zamu faɗa nan gaba ko wadanne iri ne ko wace kala za ta iya sawa kuma za ta iya cancanza kayan nata ba miki ta zauna cikin kazanta ko dauda amma kuma ba za ta sa kaya na alhari ne ba kayan alhari ne su wannan suna nuna wato wani wata kwalliya ce da su wanda yake misali kayan duk da yake ya zama na alhari ne to wannan ba za ta sa ba kamar yadda malamai suke faɗa sai idan ya zama da akwai larura larura ita ce kayan da za ta sa misali suna sa ta kuraje sai dole sai ta sa waɗansu masu tsada wanda yake su ɗin ne kadai suke zama in suka shafi fatar ta ba za ta yi kurajen ba to wannan sai a ce wannan larurar sun jaza mata za ta iya sa waɗannan kayan saboda kada ya zama tana cutar da jikinta tana cutar da kanta idan misali shin za ta iya zama akan shimfiɗa shimfiɗa irin carpet wanda yake mai ado ko wani abu mai kama da irin wannan malamai suka ce babu wata matsala wannan ma za ta iya yi za ta iya zama akan wato carpet wanda yake mai ado saboda abinda aka hana ta shine ya zama adon ya zama a jikinta ne ko ya zama akan tufafinta ne amma dan abinda za ta zauna a kai wannan babu matsala ko kuma ya zama ta zauna a ɗakinta ɗakin kuma an yi decoration wanda yake decoration mai kyau irin mai jan hankali din nan shin za ta iya zama irin wannan ɗakin eh za ta iya zama irin wannan ɗakin wannan babu matsala za ta iya ta kabata a irin wannan abu na gaba shine ya zama ta lazinci gidanta kada ya zama ta fita daga gida sai idan ya zama da akwai larurar da za ta zama ta fitar da ita daga gida ko kuma da akwai wata bukata ba larura ba saboda akwai bambanci tsakanin larura da bukata aka ce larura abin da yake in baka yi shi ba zaka cutar da ranka zaka cutar da addininka zaka cutar da hankalinka zaka cutar da sansararka zaka cutar da dukiyarka bukata kuma bata kai wannan karfi ba wato wani abu ne wanda yake idan baka same shi ba abin zaka shiga cikin halin haula'i abin zaka rayuwarka zaka daga kashan zaka danga shan wahala to wannan ita ce bukata an gane ko to idan ya zama da akwai bukata ko larura za ta iya ya zama ta fita daga gidan nata kamar a ce misali za ta je asibiti tana da ganin likita tana da appointment da likita kun ga wannan larura ce ba yadda ta iya ko da tana cikin ta kaba idan ya zama tana da wannan appointment din ta tafi ta je ta ga likitan saboda wannan larura ce da take ta shafi lafiyarta ba za a hana ta wannan abun ba ko kuma ba ta da dan aike da zai je siyo mata kayan bukata a kasuwa kuma tana bukatar zuwa kasuwa za ta iya fita ko da tana cikin ta kaba ne ya zama ta fita ta je ta yi wannan abin iya wannan haddin ta je ta dawo kada ta zarme iya bukatar ya zama wannan abin kawai za ta je ta siya kada ta zarme ta zama tana yin waɗansu abubuwan kuma ƙari akan wannan ko kuma misali ma'aikaciya ce ma'aikaciya kuma irin ta gwamnati wanda yake ba za su daga mata kafa a wajen aikin nata ba to ita ma za ta iya zuwa iya wannan ya zama ta kame kanta iya wannan aikin za ta je ta yi ta je ta dawo saboda me kada a kore ta daga wannan aikin ya zama kuma ba ta da madafa bayan wannan sannan kuma idan tana karatu kamar yanzu misali akwai tsari na karatu zai iya kasancewa a lokacin da mijin nata ya rasu ma watakila karatun da take yi dab da jarrabawa ne dab da jarrabawa to za ta iya zuwa ta yi wannan karatun nata ta kuma ci gaba da yin wannan jarrabawar tata babu matsala akan wannan ina fatan an fahimci wannan amma kuma dole ne ya zama kayan da za ta sa ta kula da ka'idoji na shari'a a ciki ka'idoji na hijabi na shari'a ma'ana sitirce jiki na shari'a kamar yadda muka sani cewa sitirce jiki na shari'a shine ya zama mace ta sanya tufafi da zai zama ya sitirce mata gaba ɗayan jikinta ya zama babu kayan ado a jikin wannan tufafin ya zama babu matsi a cikin mana ba su zama irin tight skin din nan wanda yake babu bambanci tsakanin kayan da kuma jikin nata ba sannan kuma kada su zama suna nuna suna transparency ma'ana ya zama ana iya ganin wato gaɓoɓin jikinta ta tsakankanin kafa wato ya zama akwai shara-shara a cikin wannan tufafin sannan kuma kada ya zama tufafi ne da suke kamanceceniya da kafirai idan ta sa ko kuma ya zama tufafi wanda yake da akwai kamanceceniya da maza a cikinsu ko kuma ya zama kamance wato tufafi ne wanda yake na shuhura wato ya zama ko dai ya zama watakila ita kadai aka sani da wannan tufafin irin wannan ma ba a son wannan idan ya zama mace ta bar gidanta saboda wata bukata to dole ne ta dawo wannan gidan nata ma'ana tana gama wannan abun kada ta zarce wani gidan ta ce za ta kai ziyara a lokacin da take ta kaba a gidan nata za ta dawo a wannan bai halatta ba mace idan ya zama tana cikin ta kaba ta fita daga wannan gidan nata saboda wai ta je ta duba mara lafiya wannan bai halatta ba misali ta ji wani nata yana rashin lafiya sai malamai suka ce bai halatta ta je don ta duba shi yana rashin lafiya ba saboda wannan ba larura bace ba kuma bukata bace ko kuma ta ji cewa wani nata ya zo garin tana so ta kai masa ziyara wannan ma bai halatta ba matukar tana cikin ta kaba ba za ta kai masa ziyara ba idan ya zama tana cikin itikafi ne kamar misali a irin waɗannan dararen na Ramadan ya zama mijinta ya rasu ta samu labari to a lokacin za ta fita daga itikafi ta je ta koma gida ta ci gaba da zama ba za ta ci gaba da itikafin ba itikafin ya yanke kenan wadda take cikin wato takaba zata yi gadan abin da mijinta kamar yadda muka sani. Sannan kuma haramun ne ya zama an nemi aurenta a lokacin da take cikin wato itikafi ka take cikin takaba. Haramun ne a nemi aurenta kuma ko kuma a daura auren har sai wannan abin ya kare, wanda ita ce ayar da zamu karanta nan gaba insha Allah ta'ala. Mace bai halatta ba a lokacin da take takaba, misali ta riga ta yi bukin, an yi komai, za a tafi aikin hajji ko za a tafi umara, sai kuma kwatsam sai mijinta ya rasu, bai halatta ba ta tafi aikin hajjin kuma bai halatta ta tafi aikin umara din ba, shikenan aikin hajjin da umara din kuma sai ta bar su, sai bayan wannan takaba din sannan za ta yi wannan. Waɗansu abubuwa waɗanda yake mutane sukan yi su a lokacin takaba wanda yake ba sa cikin al'amura wanda yake aka hana mace ko kuma aka ce mutum mace sai ta yi, kamar a ce mace sai ta sanya riga wanda yake an ayyana shi mai kala kaza, watakila ma a ce kala kaza, farin yadi ko bakin tufafi, wannan babu shi a shari'a. Ko waɗanne irin kala ne na kaya mace za ta iya sawa a lokacin da take takaba, babu wanda ya hana ta, matukar dai ta kiyaye wannan iyakoki na shari'a a cikin nasu. Sannan kuma waɗansu suna cewa mace ba za ta taje kanta ba idan ya zama tana takaba, wannan babu haka bane, za ta iya taje kanta ai mata kitso ta rufe gashin nata ta cigaba da al'amuranta. An gane ko saboda haka babu wannan cewa mace ba za ta taje kanta ba balle ma wai ta kitsa su. Waɗansu ma har cewa suke wai mace idan tana takaba to ba za ta yadda wata hasken wata ya taba jikinta ba, ma'ana ta fita a lokacin da ake hasken wata, ba za ta fita ba sai dai ta zauna a gida tana ɓuyarwa wata. An gane ko wannan waɗansu suke faɗan irin wannan, wannan ma ba shi da asali a cikin shari'a, kuma babu wani wanda ya faɗi wannan, babu wanda ya faɗi wannan, kawai wata matsantawa ce wanda yake mutane sun ƙaro wa kansu wannan. Waɗansu suka ce idan mace tana takaba wai ba za ta hau kan rufin gida ba, misali gida ne irin mai irin samansa za ka iya hawa ɗin nan, za a iya hawa misali samansa ma wato, sai suke cewa nan ma ba za ta hau ba, wannan ma duk shirme ne babu shi a cikin shari'a. Sannan kuma waɗansu suke cewa idan mace tana takaba to za ta keɓe a cikin wani wuri inda ba wani wanda yake zai ganta, idan kuwa ta sake wani ya ganta to takabar ta rushe, sai kuma ta fara kidaya daga wannan ranar. Waɗansu haka suke faɗa, wannan ma ba shi da shari'a, ba shi da wato ba shi da asali a shari'a. Sannan kuma waɗansu ma hacciya suke wai ba za ta yanka waɗansu wato ba za ta yanka nama ba, nama jar nama irin na saniya ko wani abu wai ba za ta yanka ba, wannan ma duk shari'a ba ta zo da shi ba, kuma babu wannan. Waɗansu suke cewa ba za ta fita ba dan ya zama ta biya waɗansu buƙatunta, ko kuma waɗansu abubuwa waɗanda yake idan ba ta fita ba za ta zama ta shiga cikin kunci, wannan duk babu shi. Idan ya zama tana buƙatar kasuwa kamar yadda muka yi bayani, ba ta da ɗan aike ta fita ta je ta yi abin da za ta yi iya wannan wato haddin ta je ta dawo. To da waɗansu abubuwa ne da waɗansu suke faɗa, waɗansu ma suke cewa idan mutum ya rasu ya bar mata biyu to wai takabar sai zama ɗaya daga cikin suna da juna biyu, ɗaya kuma ba ta da shi, to yanzu yaya takabarsu za ta kasance kenan. Sai waɗansu suke cewa wai idan waccan ta haihu ɗa namiji shi kenan, wai idda ta ƙare kenan, wannan ba haka ba ne, illa iyaka mu ce iddar ɗaya daga cikinsu ta ƙare, ɗaya kuma sai ta ci gaba.